Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma Niya Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 5 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗin sa. Hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ne za a sake gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke. Ministan harkokin waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana ƙasar Myanmar domin ganawa da shugaban al'ummar ƙasar Aung San Suu Kyi da ma wasu jami'an gwamnatin ƙasar.
Tokanin labaran kenan. Za a ji cewa yanayin sansanonin 'yan gudun hijira a Borno ya fara haifar da kwalara da sauran miyagun cututtuka.
Mutane sun fi 200 da ko kaman 30 da wani abu wanda suka kamu da shi, kuma mun yi rashin mutane wajen 14.
Za kuma a ji cewa hukumomi sun shiga rushe-rushe a silejen jihar Naija, kuma kamar kowace ranar Talata Aliyu Mustapha Sakkwato na tafi da shirin sana tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaban karce kasar da ake yi a shiyar Kaduna ta jam'iyyar APC. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗin sa, kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa hakan. Jakadiyar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ka'ida ba ke nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa. Ta ce yaƙi ba abu ne da Amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba, sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulan Amurka na da iyaka. Haley ta ce za su kare kansu da ma ƙawayensu. Jakadiyar ta Amurka dai tana magana ne a wajen wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya aka kira, bayan da ƙasar Koriya ta Arewa ta kammala gwajin makaminta na nukiliya na 6 a ranar Lahadi. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwada wani gagarumin bom na hydrogen da za a iya makala shi a roka mai linzami na ICBM. Ko da yake masana ba su tabbatar da hakan ba, amma dai sun ce wannan makami na 6 shi ne ya fi duk wani wanda ta gwada a bayar girma.
Hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ne za a sake gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da kotun kolin ƙasar ta bayar, biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon magudin da ake zargin an yi wajen wato kirga kurkun da aka jefa. Wannan ya sa ta ce a gudanar da zaben bayan kwanaki 60, wato watanni 2 kenan. Sanarwar da hukumar zaben ƙasar ta fitar ta ce sunayen shugaba mai ci Uhuru Kenyatta da na mataimakinsa da kuma Raila Odinga da na mataimakinsa su ne kawai za su kasance a katin jefa ƙuri'a a watan gobe. Idan dai ba a manta ba, an bayyana shugaban da ke kan karagar mulki wato Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben da bambancin ƙuri'u har miliyan 1.5. Amma shugaban 'yan adawa Raila Odinga na gamayyar jam'iyyun adawa na NASA ya ce an tafka magudi kuma ya kai maganar kotu wadda ta daga bisani ta soke zaben.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin ƙasar waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana ƙasar Myanmar domin ganawa da jagaban al'ummar ƙasar Aung San Suu Kyi da kwamandan rundunar sojan ƙasar da kuma babban mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna akan abin da ke faruwa a jihar Rakhine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan asalin jinsin Rohingya su 87 ne suka gudu daga jihar su zuwa makwabciyar kasar Bangladesh tun sa'in da fada ya barge a farkon watan jiya. Shugaban kasar na Indonesia Joko Widodo ya ce ministar tashi za ta buƙaci gwamnatin kasar ta bama da ta hana ci gaba da fadan da ke kashe da ke dalilin kashe mutane. Kana daga nan kuma za ta zarce zuwa kasar Bangladesh domin tsara yadda za a taimaka waɗanda suka tsere suka shigo cikin kasar. Fadan na baya-bayan nan ko shine wanda ya fara a ranar 25 ga watan Agusta sanin da wasu 'yan tsagerun Rohingya suka farma wani charge office da ma wani sansanin soja a kokarinsu na kare kabilarsu daga cin zarafin da ake musu. Rundunar sojan kasar ta ce mutane 400 ne suka mutu, yawancinsu 'yan tawaye ne. Dama dai gwamnatin ta Myanmar tana daukar kabilar Rohingya a matsayin bakin haure. Bakin haure ne daga kasar Bangladesh waɗanda ba a taɓa ba su takardar izinin zama 'yan ƙasa ba, duko da yake suna da iyaye da kakanninsu zaune a ƙasar shekara da shekaru.
Ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudiya da ta dakatar da shirinta na korar ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha waɗanda ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta ba da ta ba su na su yi rajista ko kuma su fuskanci korar. Felix Horn, babban jami'in bincike na wannan ƙungiyar, ya ce muddin aka kore su to aka za a mayar da su wato kasashen ne ba da wani dalili ba kuma za su fuskanci matsaloli sosai. An kiyasta cewa akalla akwai 'yan kasar ta Habasha a Saudiya da yawansu ya kai tsakanin 400,000 zuwa 500,000, kuma daga cikin wannan adadin 'yan kalilan ne suka yi rajista kamar yadda gwamnatin Saudiya ta buƙaci su yi.
Yau Talata ne ake jiran a ji shawarar da fadar shugaban Amurka ta White House ta yanke game da makoman yaran nan da suka zauna Amurka suna ƙanana tare da iyalansu suka zauna, waɗanda kuma ake fargaban cewa gwamnatin Amurka na dab da neman cewa a maida su ƙasashensu na asali. Kawo yanzu dai daga rahotannin da ake samu daga wasu kafofin yaɗa labarai na nuni da cewa shugaba Donald Trump zai soke wannan shirin da ake kira shirin DACA, wanda ya baiwa ɗaruruwan yaran bakin haure damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasa ba tare da an kore su ba. Sai dai kuma wasu jami'an gwamnatin sun bayyana wa manema labarai cewa soke shirin zai samu tsaiko har na tsawon watanni 6 tukunna, domin hakan ya baiwa majalisar dokokin ƙasa wadataccen lokaci na su nazarin lamarin, musamman da yake tun farkon samar da wannan shirin ba a sa 'yan majalisar ba. An dai samar da shirin DACA ne a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Yau ɗin nan ne da aka shirya a gudanar da wata gagaruman zanga-zangar lumana a gaban fadar White House domin nuna goyon baya ga wannan shiri na DACA. Ana kuma kyautata zaton za a irin waɗannan tarurrukan zanga-zanga a wasu birane da dama a Amurka da nuna wa gwamnati cewa bai kamata a soke shirin ba. A ƙarƙashin wannan shirin dai an kawo yara da yawansu ya kai 800,000 daga sassan duniya daban-daban.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, bayan yawan rahotanni da kuma gargaɗin da aka yi game da rashin yanayi mai kyau a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya, yanzu haka cututtuka sun fara bulla a wuraren. Cikin 'yan har ta yadda ma cikin 'yan kwanaki kalilan mutane 14 zuwa 20 suka mutu, baya ga wasu sama da 200 da ke fama da jinya, al'amarin da har ya fara jan hankalin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Haruna Dauda, gare ka.
Gwamnatin jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 14 sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri. Kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Mishile ne da ya tabbatar da hakan a sansanin 'yan gudun hijira da ke munan ajiya, wanda ya shaida manema labarai cewa sun samu labarin barkewar wannan cutar ne tun makonni 4 da suka gabata, wanda kuma suka ɗauki matakan kariya, wanda hakan ne ma ya takaita yaduwar wannan cuta ga wannan sansani kaɗai. Kwamishinan ya ce yanzu haka sun buɗe wasu asibitocin gaggawa wa a sansanonin Dalori da sansanin Muna, inda aka samu barkewar wannan cuta. Duk da cewa babu wannan barkewar cuta a sansanin Dalorin, amma sun yi hakan ne saboda daƙile yaduwar cutan. Ga ma ƙarin bayani da kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Haruna Michelle ya yi min.
Dan da wannan camp da kadan wajen custom house camp ba inda wannan ciwon akwai. Ko wayanda muka kai su Dala daga nan ne aka kai su. Ana ba su magani amma ba wai mutanen Dala suna da wannan damuwan ba.
Kamar mutane nawa ne suka kamu da wannan ciwon ne zaka jahar Borno?
A gaskiya tunda wannan abun ya fara yanzu sati kusan 4 mutane sun fi 200 da ko kaman 30 da wani abu wanda suka kamu da shi. Kuma mun yi rashin mutane wajen 14 da wannan ciwon. Amma wanda muka tabbatar an yi test an tabbatar cholera ne so far guda 3 ne.
Akwai bayanan da ake samu cewa kamar mutane sun kai 20 kuma da wanda suka mutu.
Ai mai suda mutuwa kam da ciwon gudawa ko babu ana rasuwa ko ba haka ba. Amma wanda muka sani sun rasu da amai da gudawa mutane 14 ne. Kuma a cikin su din ba wai dukansu cholera bane.
Kuma batun magungunan da ake baya waɗannan akwai su isassu?
Akwai isassu kwarai wannan muna bayarwa.
Na gare meke kama wannan ciwo ne na amai da gudawa?
Akwai wasu kwayoyin cuta wanda muke kiran su vibrio cholera sunan bacteria daga mutum ya kamu da shi nan ba zai wuce kwana daya ba zaka fara gudawa da amai. Kuma gudawan ba irin wanda wai kawai kai gudawa an ji maka dan ka dawo ka sake a'a wato kaman pompo ne zai dinga zuba shi yasa ruwan jikin mutum zai kare nan da nan.
Shi ko babban sakataren ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Abubakar Hassan jin hankulan jama'a yayin game da wannan cutar kamar haka.
Da an ga mutum ya fara gudawa tun a gida a nemi ruwan gishiri na a fara bashi. Idan ba a yi ruwan gishiri nan ba a bashi ko da ruwa ne haka in baya amai in fanta in juice ne duk abin da yake ruwa dai a bashi in yana iya sha to ba wai zai zauna ya dinga sha a gida bane sai a garzaya asibiti. Na biyu su kuma wanda suke gida sai su tsaftace kansu. Duk wanda ya taba wannan mutumin ya cire kayan jikin shi ya wanke jikin shi charas.
Yanzu haka dai hankulan kungiyoyi masu zaman kansu na Majalisar Dinkin Duniya ya so makarkata zuwa wannan sansani da aka ce an samu bullan barkewar wannan cuta na amai da gudawa da ya sanadiyar mutuwar mutane 14 kuma wasu da zaka ke karɓar magani fiye da 200. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
Amin kuma a gaida Haruna. To daga Borno kuma bari mu kada jihar Niger inda hukumomi suka shiga rushe-rushen gidaje da daman gaske waɗanda aka gina a kan filin gwamnati da ke wata unguwa mai suna Tsohon Barikin Soja da ke cikin garin Sileja a jihar ta Niger. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Mazauna wannan unguwa dai sun ce da safiyar ranar Litinin din nan ne wata motar rusau da ke samun rakiyar jami'an tsaro ta yi dramikiya a wannan unguwa inda ta ci gaba da rushe gidajen jama'a. Waɗanda lamarin ya shafa dai da suka kira ni ta wayar salula sun ce suna cikin wani yanayi na rudani. Da farko ga Malam Muhammad Surajo.
Amma ba a taɓa ba ku takardar gargaɗi ba ko notice cewa ku tashi wurin ba?
To na yi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari amma abun ya ci tura. To sai dai daga bisani na samu sa'ar samun jami'in hudda da jama'a na karamar hukumar mulki ta Sulaja Malam Jibril Aliyu Bisalla wanda ya ce gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne domin ta karɓe filinta wanda dama aro ne aka baiwa sojoji tun wajejen 1970 kuma a yanzu sojojin sun tashi. To waɗanda suka mamaye wajen ne a yanzu ake korewa kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
To yanzu abin kamar ya haifar da tada kura haka ba ku dan gudun wani abu da zai biyo baya ganin halin da ake ciki yanzu?
Ai a yanzu babu wani tada kura. Malam Mustapha ina filin ba yanzu da a filin nake maka magana ba da nake
zo. To an sun ce an mamaye su da sojoji da 'yan sanda.
Mai sojoji da 'yan sanda ko sun zo da su da a yi mai sani doka da oda ba wanda aka duka
don ruko me za ku yi da filin kun karbe shi hutun da tsakiyar gari yake
eh tsakiyar gari ne fili da gwamnatin jiha da karamar hukuma mune za su zo na tarihi abin da za su yi a wannan fili
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To a gaishe ka yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba
Saka mai wuya
wannan da suke na NUJ shine latest one kuma ga suka yi din ai ubatani ya je gidan radio yace waɗannan yaran da suke abin nan ga dalilin da yasa ya tsiro su suka yi
na farko zan fara maka magana aida ko kuma zan iya cewa a kirga mutane ne burin su a dauko mukamai a basu a dauko kungiyoyi a basu
kuma yanzu an dauko consultant daga Lagos duk wani aiki da ka sani da civil service ya kamata yayi a Kaduna an dauko Yarba Lagos an zo an tafi jihar gaba ɗaya an danka miki
sai da mukami ya kubce musu duka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aiwatar gwamnatin nan
kulli yana yawo a sama da zona yayi wa jama'a Kaduna aiki ba ga matsaloli na tsaro a kudancin Kaduna ga sakon mutane da ake kullun hanya Abuja ga nan wajen birnin Gwari wajen shekara Bichi ne mutane suna cikin wannan yanayi
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Dan majalisar dattawa na jihar Kaduna Suleiman Hunkuyi ya wata dogon hira da jaridar San inda ya tabo tarihin dangantakar shi da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai da kuma rawar da ya taka wajen ganin cewa Nasiru din ya kada su isa ashiru a zaben fitar da gwani na ƴan takarar gwamna a zaben shekarar 2015 da kuma yadda ƙarshen ta ya zo ya karfafa su isa ashiru din da sauran manyan ƴan siyasan Kaduna su biyo shi gwamnatin ne goyen baya Sai dai kuma a ƙarshen ta Suleiman Hunkuyi ya ce sabanin rawar da ya taka wancan lokaci din a baya na ganin cewa an zabi Nasiru El-Rufai yanzu sai inda karfin sa ya kare wajen ganin an kada Nasirin a zabi mai zuwa Allah kai mu shekarar 2019 da aka tambaye shi ko shi kansa yana son ya tsaya takarar gwamna a zabi mai zuwa din san ta yace bai sani ba har yanzu to ko wanne yana cikin irin abubuwan da ke jawo matsaloli a jami'ar ta APC a Kaduna
lalle wannan rikici na APC a jihar Kaduna ba abin da ya haifar da shi illa san zuciya saboda mutane ne aka jawo su aka nemi gwamnati da su aka kafa su da ita amma da kashi aka nuna musu ba su iya ba ba su sani ba ba su kon ba wata ira bane a cikin jami'ar aka watsar da su yanzu misali in ka duba ka kamar Shehu Sani mutun ne da ma mai fatika akan talaka tun da dadewa ka duba kamar mataimakin mai shi mutun ne shi ma mai san talaka ka duba kamar Isa Ashur Kudan mutun ne mai san al'umma dukkan su in ka duba da wannan Dr. Hakim Bawa mai dukkan su da Kajuru dukkan su in ka dauko ka aza su a scale zaka mutane masu taimakon jama'a a al'umma su da suna cikin tafiya wallahi ja ka da mun ci gaba fiye da ci gaban da ake yanzu
haka ne to a shirin mu ne zamu taba maganar wasu daga cikin tsofaffin mu karaban shi gwamnati Nasiru El-Rufai din da ake zargin suna mai tarkujere da yake samanta akai a yau wanda ake cewa watakila shine ma sanadin jayayya su da shi ha kuma zamu taba zancin mutane irin su Jimmy Lawan da sauran abin da ake kira Yarba Lagos da ake cewa shi Nasirin ya kawo su Kaduna sun mai gurabun yan Kaduna din a mukamai da harkoki masu matsi kuma ma kan me yasa har yanzu aka gagari a gudanar da zaben yankunan kananan hukumomi ne a Kaduna wanda jam'iyyar APC ta yi alƙawarin za ta yi cikin watanni uku bayan ta ci zabe gashi yanzu an share shekaru biyu da yankai a mahallin da shiru to amma kafin mu kai duka can a wannan muhawara da ake taukawa a tsakanin mutane biyu da kowannen su shine sakataren jam'iyyar APC ta bangaren da yake wakilta wato Yahaya Baba Fati na bangaren shi gwamnati Nasiru El-Rufai da kuma Mutala Abubakar da ke bangaren su masu jayayya da gwamnati din wato kungiyoyin su aqida da restoration group da sauransu zamu tashi ne daga kan barazanar da shi gwamnati na Kaduna aka ce ya shayi na abubuwan da yace zai yi wa abokansa na adawa na ciki da wajen jami'ar
amma yayi wani abu game da haka koko maganar fatar bakin kawai ya dau wani matakin aiwatar da maganganun da barazanar da yi
wajen wata biyar zuwa shida baya ya tura yara sun je akwai team na media social media team na Senator Shehu Sani suna nike suka je har office suka fasa wajen suka harbo wani yaro da bindiga wanda kuma aka je tudu wada magoya bayan Nasiru El-Rufai suka je suka dinga aikin ta'addanci suna tara mutane sannan wannan da suka yi na NUJ shine latest one din kuma da suka yi din ai Ubasani ya je gidan radio a nan Kaduna yace waɗannan yaran da suka yi abin nan ga dalilin da yasa ya turo su suka yi. Ya turo su ne saboda wai ai musu alƙawari ba cika ba. So idan kuwa har zai iya justifying wannan irin mummunan ta'akin da ake yi a NUG, wannan ya nuna cewa suna da hannu kuma suna da masaniya. Jam'iyyar nan an gina ta ne bisa aƙida. To duk lokacin da aka fita daga aƙidar da aka gina jam'iyya a kai, za a dinga samun matsaloli. Na farko ne kaga babu batun tuntuɓa. Na biyu kaga ni wa al'umma alƙawari idan an zaɓe mu cikin wata uku za mu gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi. Yanzu shekarar mu biyu da wata uku har yanzu ba ya zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Kaduna ba. Wanda kuma dalilin da ya sa ba ya zaɓen nan ba saboda ya an sani tallan kuɗaɗen ƙananan hukumomi ake kwasa ake abubuwan da aka ga dama da su. Kullum yana yawo a sama. Baya bai zauna ya yi wa jama'ar Kaduna aiki ba duk da ga matsaloli na tsaro a kudancin Kaduna, ga sata mutane da ake kullum hanya Abuja, ga nan wajen birnin Gwari ba iya zuwa gona wajen shekara duci nan mutane suna cikin wannan yanayi. So kuma ka kira yi kai zaɓen local government wurin hangar wannan hatsarin da gwamnati Nasiru zai jefa jihar Kaduna ciki. Muka farga cikin sauri muka zaburar da jama'ar Kaduna muka ce idan an ci gaba da irin wannan mulkin kama karya mulkin fir'aunanci to ƙarshen ta jam'iyyar ma zai kashe ta kuma ba za mu samu jam'iyyar da za mu dawo 2019 mu neman goyon bayan mutane har su ba mu shugabanci ba.
To Malam Murtala kafin koma wurin Malam Yahaya ina son tambayar ka me ye bambancin Aqida group da Yan Restoration group ne tunda duk mutanen ku ne.
Yan Restoration su mutane ne wa'anda suke ganin a'a a daɗa bashi lokaci har yanzu suka lura cewa mutumin nan abin nashi ya wuce yadda suke tunani. Sai sa yanzu suka dawo suka haɗa ƙarfi da mu muke wannan gwagwarmayar tare.
Amma an ce su Yan Restoration abin da ya fi damun su shi ne irin mutanen da shi gwamna yake zaɓuwa suna cewa yana ɗauko mutanen da ba 'yan Kaduna ba. Shi kuma yana cewa ko da ina mutum ya fito inda zai iya aikin da za a saka shi zai ɗauke shi ya aiki.
Wato Karaji ne in ka duba ko civil service. Gwamna Nasiru ya riga Musa ya lalata civil service a jihar Kaduna. Komai yanzu an ɗauko consultant daga Lagos. Duk wani aikin da ka sani da civil service ya kamata ya yi a Kaduna an ɗauko Yarba Lagos an zo an ɗauki jihar gaba ɗaya an danka mishi. Wanda Jimmy Lawan mutum ne wanda kowa ya sani lokacin General Abacha an kama shi da laifi ya wawura kuɗin mutane a bankin da ya kafa aka neme shi ya gudu. Ba amma yau gashi mutum ne aka kawo shi Kaduna. Duk wani almundahan da ka sani ake na kuɗi da shi ake haɗa kai ake.
To ina zuwa Malam Murtala. Malam ya kana jin mu ko? To abin da yake so ka faro min daga maganar local government elections na yankunan ƙananan hukumomi me yasa har yanzu ba a yi shi ba tukuna kafin ka zo ga sauran batutuwa?
To na ɗaya dai Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i ko gwamnatin jihar Kaduna zan iya cewa ka ba ita ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Hukumar zaɓe tana iyakar ƙoƙarinta don ta fito da hanyar da za a yi zaɓe mai inganci. Mu kanmu a jam'iyyar APC mun fi kowa son a yi wannan zaɓen. Muna jiran hukumar zaɓe mai zaman kanta wanda ita ne suke da haƙƙi na gudanar da zaɓen nan ta gaya mana ranar zaɓen da yadda za a yi zaɓen. Insha Allahu jam'iyyar APC a shirye muke kuma Allah ya so ya yarda za mu shiga zaɓen nan kuma za mu yi nasara. Wa'annan kenan na magana hukumar zaɓe. To na farko zan fara maka magana aƙida ko kuma zan iya cewa aƙirga. Aƙirga group mutane ne wanda a'a burinsu a ɗauko mukamai a basu a ɗauko ƙungiyoyi a basu kamar yadda na gaya maka mu kuma gwamnatin APC na jihar Kaduna ba shi ne burinmu mu tabbatar mun cika alƙawurkan da muka yi ma jama'ar jihar Kaduna a lokacin bakutukan yakin neman zaɓe. A fannin ilimi ga irin gyare-gyaren da ake yi na makarantu da sauransu, ga irin tirin da ake ba cikoki da sauransu, fannin lafiya ga irin gyare-gyaren da ake yi na ƙananan asibitoci da manyan asibitoci da kawo equipment, fannin noma da sauransu, da fannin tsare-tsare na gwamnati wanda in ka duba tsarin da ake a cigaban da aka samu a tsarin gwamnati ba a taɓa samunta ba a shekara 2018 da ake siyasa a Najeriya a wannan tsarin. Duk wannan abubuwa ne na cigaba da ma gwamnatin APC ƙarƙashin Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i ta kawo. Amma wa'annan mutanen su ba shi ne burinsu ba kamar yadda a maganganun Alhaji Murtala yake ta. Maganganun su cewa a'a da aka so tashi kwamishina a kira wani a bashi ya kawo ɗan shi a kira wani mu ba shi ne burinmu. Burinmu mu kawo mutane wanda za su iya aiki mu cimma burin alƙawarin da muka yi ma jihar Kaduna ba.
To kai magana aqida ko aqirga da ka kira su restoration fa ku ya kuke me fahimta ku game da su
yau kamar restoration group kamar inda nake na ga maka na aqirga restoration group mutane ne wanda sai da suka sai da mukami ya kubce musu suka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aibata gwamnatin nan kusan kashi 80 a cikin su sun rike mukamai a cikin wannan gwamnatin namu a cikin shekara biyu kuma har yanzu a cikin su in cewa gwamnatin nan bata abu daidai me yasa har yanzu a cikin su akwai commissioner na kananan hukumomi permanent commissioner na kananan hukumomi makaya takwas har yanzu yana cikin restoration group din nan to in dai da gaske ne cewa gwamnatin jihar Kaduna bata yin abu daidai me yasa yake rike da mukamin gwamnatin jihar Kaduna har yanzu
sai zargin da dazumunta da yake na cewa kuna ɗebo mutane irin su Jimmy Lowell consultants wato dillalan kasuwancin harkokin saye da sayarwa na gwamnati ko kuma wanda ake tura su suna siyo gwamnati da dai sunan abin da me zaka ce game da mutane irin su Jimmy Lowell da sauransu da an dade ana wannan zargin to ma da to ya kace abin da lokaci ya ba mu damar ka muku kenan a wannan safiya sai kuma in Allah ya kai mu rana to mu dawo mu ci gaba inda daga cikin abubuwan da zamu ji akwai hadda shin daga cikin iyalin gwamna suwaye yake bai kungiloli ko me ya faru ga alƙawarin Nasiru Rufa'i ne ya wadata Zaria da ruwan sha yanzu muna godiya ga baƙin namu yaya Baba Fati da Muntala Abubakar da kuma wakilan mu guda biyu na Kaduna Isa Lawan Ikara da kuma Nasiru Yakubu Birnin Yaro da suka taimaka mana wajen hada shirin nan da kuma kawo shi a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington
To a gaishe ku yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice.
A halin yanzu wata mace ƴar shekaru 106 wanda ake sa ran cewa a duk duniya ba wani dan gudun hijiran da ya kai ta tsufa. Yanzu haka an shirya korarta daga kasar Sweden bayan da aka hana ta mafakarta ta nema a kasar. Diya da jikokin wannan matar mai suna Bibi Hall Osbiki su ne suka dauke ta a bayan su suka gudu da ita zuwa wato Kunduz da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan inda suka biyo ta Iran da Turkiya da fatan ko sun samu mazauni a Turai wannan tafiya ta ja hankalin kafofin yaɗa labarai a shekarar 2015 lokacin suna cikin ayarin jama'ar da suka zo kasashen yammacin Turai daga Syria Afghanistan Iran da dai sauran wasu kasashen duniya ita da abokan tafiyar tata sai da suka yi tafiya da kafafunsu da kuma cikin jirgin kasa na zango mai tsawon gaske kana daga bisani suka iso kasar Sweden sun kwana shekaru 2 ita da iyalanta su 11 a ƙauyen Hova da ke tsakiyar Sweden iyalan wannan matan suka ce Osbeki ta yi fama da cutar shanyewan gefen jiki tun daga lokacin da aka ki bata wannan takardar mafakar suka ce batun komawarsu kasar Afghanistan ma san bata so ba domin dai ita wannan matar yanzu haka bata gani bata iya magana kana bata iya tafiya wannan yasa iyalan wannan matan ke ƙara roƙon gwamnatin kasar da ta sake duba wannan al'amari da irin basira jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa wannan al'amari Hukumar zaben kasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ce za a sake gudanar da zaben shugaban kasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da babban kotun kasar ta bayar biyo bayan rusa zaben da aka yi a watan da ya gabata.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato John Ellison ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.